Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba daga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gwamza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwa kawuna kan waɗanda za su zarga. Jiya Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Kungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya Afghanistan da suka kumshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji 50.
Kanin labarai kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya, za a ji cewa gwamnatin kasar na ci gaba da bayyana alhininta dangane da makamin sojin da ya kashe wasu ƙauyawa a jihar Kaduna.
Lokon gasa yana musu yaje, yana annati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan kasa ta mu mai alfarma ba.
Har ila yau a Najeriya, wasu al'ummomi da hare-haren 'yan bindiga ya addaba a yankunan su. Sun zayyano sunayen wasu shahararrun 'yan bindiga da suke ganin ya kamata a ce an cin masu.
Kalleri yana nan dajin birnin Gwari ba a ce hawa makami ba. Bello Tuji shi nan dajin Fakai su Ada Aleru. Ga damana da ya sace mutum 100 hore gargada da su cikin daji.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba, a yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyin nan. Amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da ake ci gaba da gwamza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwa kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robin Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Dillard da ke New Orleans, ya ce ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurka sun fi tausayawa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa, sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba, da kuma mutane da ba su da tabbas. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar The Economics ta gudanar daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Nuwamba ta nuna cewa kashi 38% na Amurka na tausayawa Isra'ila, yayin da kashi 11 cikin 100 na waɗanda suka amsa tambayoyin suka goyi bayan Falasɗinawa, sannan kashi 28 cikin 100 sun ce suna tausayawa ɓangarorin biyu daidai da daidai, yayin da kashi 23 cikin 100 suka ce ba su da tabbas. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ana sa ran zai ci gaba da neman bada tallafin soji a inda Rasha ke ci gaba da mamaya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya shaidawa taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba, wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taron mu. Schumer ya ce an gayyaci Zelensky don yin magana ta hanyar kafar bidiyo a wani taro na musamman don waɗanda suke wajen taron su ji kai tsaye daga bakinsa ainihin abin da ke a ƙasa, kuma ya taimakawa 'yan majalisar su kada ƙuri'a kan ƙudurin da ya haɗa da biliyoyin daloli na sabon tallafi ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya Afghanistan da suka kumshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji 50 a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin Sarika Nuke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin kasar, inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkin su na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001. A cikin wani takaitaccen sako da aka wallafa a harsunan Dari da Ingilishi a shafin X, kungiyar neman 'yancin Afghanistan da kungiyar 'yan adawa ta kasar Afghanistan sun yi ikirarin cewa mayakan nasu akai-akai suna kai hari kan 'yan Taliban a shingayen binciken ababen hawa, sansanonin soji da kuma kan manyan tituna. Ya zuwa yanzu dai 'yan Taliban sun yi fatali da hare-haren 'yan bindigar, inda suka ce an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar.
An jima kadan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja babban birnin Najeriya inda a daidai lokacin da hafsan sojojin Najeriya ya kai ziyarar jaje a ƙauyen Tidinburi dake jihar Kaduna bisa ga kuskuren jefa bom da sojojin ƙasar suka yi wanda ya halaka gumman mutane a wurin bikin Maulidi. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayyana alhinin shi game da afkon lamarin kamar yadda za ku ji a hira da Umar Faruk Musa yayin da babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar.
Kamar yadda ka sani sojojinmu suna ta kokarin wannan aiki na tsaro kuma aka samu wannan kuskure ya fada ga kan al'umma. Mun kafa bincike sosai na a gano menene ya faru kuma domin a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa. Za mu kawo masana sosai da za su duba su ga menene ya faru kuma ya za a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa. Kuma kamar yadda kuka ji gwamnatin Kaduna da mu ana ta maganganu yadda za a kula da marasa lafiya da kuma yadda za a duba yadda za a yi diyyar wa'anda suka rasu domin a samu. Mu sauki Allah ya ji kansu Allah sa su huta Allah ya hamshe su wajen bautar Allah wajen maulidi suka rasu Allah ya gafarta musu lalle lalle abin ya taba zukatanmu ya taba zukatan gwamnati kuma shugaban kasa yana musu jaje yana annati kuma ya umarce mu da duk abin da zamu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan kasa ta mu mai alfarma ba.
Amma a shekarun baya an sha samun irin wannan haɗurran.
Kamar an samu a Nasarawa da Borno kuma an yi bincike haka kuma an dauki matakai. To ka san yanda aiki yake haka lamarin yake wani lokaci sai ka ga an sami matsala ba haka dai ana bi yau a magance ta gobe ta faru a magance wata rayin Allah yadda za a yi. Maganin ta baki daya yadda ba za ta sake faruwa ba insha Allah.
To a daidai lokacin da ake fatar za ku yi adalci wurin tabbatar da diya ta kai ga waɗanda abun ya shafa, akwai waɗansu sababbin matakai da za a ɗauka domin wato ƙara tabbatar da an karkaɗe 'yan ta'addan da tun farko su ne ke zama sanadin waɗannan masifin da ke faɗawa al'umma musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya inda matsalar nan kamar bunƙasa take yi?
Abin da muke fata shine za mu ci gaba da aiki tukuru. To amma abin da muke roƙo shine jama'a akan wannan abin da ya faru a barwa Allah lamari a yi ƙoƙari a yi ta'addu'a Allah ya kare na gaba kuma mu za mu bincike domin yanzu idan muka ci gaba da cikakken sojojin akan wannan lamari zai zama gwiwa su ta yi sanyi akan wannan al'amari. Mu dai mun tabbatar muku a matsayi na shugabanni ba za mu bar wannan abu ya wuce haka ba sai mun bincika mun ga me ya faru idan da sakaci kuma za mu hukunta sakacin da aka yi.
Tunda akwai makamai da kuma hikimomi na zamani da ake jihar mabammai ba tare da mutum ya je shi da kansa wato ta jirage masu tuka kansu, shin ana amfani da irin wannan hikimomi wurin yaki da 'yan ta'addan nan a daba-daba da aka sani a sassa daban-daban na kasar Najeriya kuwa?
Jirgin da rahoton farko da aka gaya mana cewa jirgin da ya yi wannan aikin jirgi ne mai tuka kansa. Akwai wayannan hikimomi kuma akwai kimiyya da yawa yanzu a hannun na aikin wannan sosai. Ita za mu tantance mu ga a wannan lamarin menene ya faru ya kai aka sami wannan ahasi. Da yardan Allah kuma za mu fito rahoto da kowa zai gamsu da abin da ya faru kuma idan da ganganci a ciki za a ga abin da za mu yi insha Allah.
An gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da ake kara nuna damuwa game da rashin dorewar basussuka a tattalin arzikin kasar Sin, wani babban kamfani mai kididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan kasar Sin zuwa ƙasa. Kamfanin kula da masu saka hannun jari na Moody ya yi gargaɗin cewa yawan basukan da ke tsakanin gwamnatocin yankuna da na ƙananan hukumomi waɗanda da yawa daga cikinsu ke kokawa kan yadda ake biyansu ana sa ran za su tilasta gwamnatin ƙasar Sin shiga tsakani tare da ba da tallafin kuɗi. A daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar Sin ke samun koma baya haka kuma matakin ci gaba yake raguwa fiye da yadda ake tsammani. Mudi ya yi gargadin cewa wannan karin nauyi na iya sanya matsin lamba kan gwamnati. Jiya Talata, ‘yan sandan karamar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya kone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka. Ana kyautata zaton James Yu, mai shekaru 56, wanda ‘yan sanda suka yi imanin cewa shi ne mai gidan, ya mutu a fashewar. Har yanzu ba a tantance musabbabin fashewar ba. Shugaban ‘yan sanda Andy Penn ya shaida wa manema labarai a jiya Talata cewa an gano sassan gawar jikin mutum. Ofishin babban likita mai bincike zai yi aiki don gano mutumin da abin da ya haddasa mutuwar. A cikin sa'o'i da dama ana gab da fashewar. An ɗauki wani faifan bidiyo a daren ranar Litinin wanda ake zargin ya harba bindiga da dama a unguwarsu, inji ‘yan sanda. Daga ƙarshe, ƙaruwar tashin hankalin yakin Isra’ila da Hamas sun mamaye taron sauyin yanayi a Dubai, tare da kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a Gaza da ke ƙoƙarin zarta kulawa da buƙatar tabbatar da adalci ga yanayi a taron na COP28. Masu zanga-zanga daga ƙungiyoyi da dama sun taru a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza, inda Dubai suka mutu a harin da sojojin Isra’ila suka kai da niyyar wargaza ƙungiyar Hamas. Harin dai ya biyo bayan farmakin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a Isra’ila, inda aka kashe mutane 1,200 tare da garkuwa da kimanin mutane 240 zuwa Gaza. Masu zanga-zanga suna ta rera waƙoƙi a lokacin zanga-zangar ta ƙarshen mako kan ‘yancin Falasɗinu, inda da dama suka ce neman adalcin yanayi ba zai yiwu ba yayin da ake ci gaba da yaƙin. Shugabannin ƙasashen duniya da dama sun kuma soki matakin da Isra’ila ta ɗauka a lokacin da suke jawabi ga taron yanayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Sokoto birnin Shehu da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda a can ɗin jama'a ke ci gaba da bayyana alhininsu dangane da wato makamin sojin da ya haddasa mutuwar gumman mutane a jihar Kaduna, inda wasu mazauna yankunan da 'yan bindiga suka addaba a jihar suka rika zayyano 'yan bindiga cikin takaici da suke ganin ya kamata a ce an kan masu. Daga Sokoton ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana, inda ya fara da batun ingantattun kayan aiki irin na zamani da rundunar sojin ƙasar ta ce tana da su.
Ba da jimawa bane rundunar sojin Najeriya ta bakin kwamandan shirin fafatawa da 'yan ta'adda na hadarin daji wanda ke gudana arewa maso yammacin Najeriya, Manjojin Godwin Motcourt, wanda ya yi magana da yawan babban hafsan mayakan ƙasa, ta ce ta karɓi ingantaccen kayan aiki na zamani domin ƙara matsakaimi ga yaƙar ayyukan 'yan ta'adda.
I'm therefore glad to state that the Nigerian Army has taken delivery of some modern equipment and other combat enablers.
Rundunar sojin dai tana ci gaba da fafatawa da 'yan ta'adda, kuma duk da yake wasu lokuta tana samun galaba, da yawa al'ummomi ke ci gaba da kokawa a kan rashin tsaro. Hakan ne ma yasa kuskuren da jirgin saman soji ya yi a Kaduna ya halaka mutanen gari masu tarin yawa, ya haifar da cece-kuce tsakanin al'ummomi, musamman mazauna yankunan da rashin tsaro ya yi kaka gida. Kasim Abdullahi Isa, mazaunin karamar kumulki ta Isa ne ta jihar Sokoto, yankin da jama'a suka jima suna kokawa akan rashin tsaro.
Shewai Najeriya tana jirgin da suka yaki da shi, mu na gabacin Sokoto ba mu ma san akwai wannan jirgin Najeriya ba. Ga mu nan da in ta da sun haddabe mu kasa ga kowa sai halin muke cikin gabacin Sokoto. To muna kira ga gwamnati inda har tun da har tana da jirgin da kai zuwa yaki 'yan ta'adda. To muna kira da Allah su taimaka mana su dubi halin da muke ciki. A taho a yaƙi 'yan ta'addar da a gare mu na haifar da mu kan gida muke ciki.
Wani mai bibiyar lamuran tsaro a Najeriya kuma mazaunin gabashin Sokoto, Bashir Altida Goyawa, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, yana ganin akwai rashin kwarewa ga aiki ga wasu jami'an tsaro, in har ba su iya bambanta 'yan bindiga da mutanen gari.
Akwai al'amura kuma waɗanda an rashin ainihin tantance ayyuka kafin a aikata su, domin babu abin da zai sa a kasa gane mazaunin ɗan bindiga. A kasa gane mazaunin al'umma. Balere yana nan dajin birnin Gwari ba a jiha mai makami ba. Bello Tuji shida nan dajin Fakai. Su Ada Aleru ga damana da ya sace mutum 100 zanhure gargada da su cikin daji. Ba abin shi da jirgi ba, ba abin shi da makami ba. amma an jefa ma al'ummomi wadanda abubuwa ne wadanda aka ban haushi da matakaici kuma wannan yakin to lalle babu ran da aka aza dan ba na kare shi domin ba tantance dan bindiga ba ba tantance ainihin al'ummomi mazaunan su ba
to ko yaya masana lamuran tsaro a Najeriya ke kallon wannan lamarin Dr. Yahuza Ahmad Getso yana mai cewa
wannan yana ƙara gaya maka cewar wato halin da tsaro yake ciki a Najeriya wani hali ne da yake shiga cikin ƙarin tabarbarewa da kuma ƙara samun tabbaci cewar akwai yaudara da munafunci da ƙarya da kini bibiya tsakanin talakawan Najeriya da kuma shugabannin hukumomin tsaro da kuma shugabannin gwamnatoci akwai takaici matuƙa kamar yadda na sha faɗa cewar wanda duk bai san inda masu aikata laifin nan suke ba ni na san inda suke kuma na san su wane ne kuma in ana san isa gare su na san yadda za a isa gare su me yasa ba za ta iya ta zo ta sake yar mu a gaba ta ce mu je a nuna guraren da su waɗannan masu aikata laifi suke ba domin ayi abin da za a fitar da ayi daga rogo
yan Najeriya dai na ci gaba da nuna alhini akan abin da ya faru a Kaduna tare da nuna fatar su ta kayan aikin da soji suka samu su ƙara taimakawa wajen samar da tsaro a ko'ina cikin fadin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
ta madalla an gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto masu sauraro a kasance a shirin mu na hantsi domin jin ƙarin haske daga wakili Bodi ke Kaduna Isa Lawal Ikra kan halin da ake ciki inda wasu ƙarin waɗanda ke kwanci a asibitin suka rasa rayukansu sakamakon dai wannan hali na bom da aka jefa musu kada kuma a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum a Najeriya har yanzu ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan hukuncin kotun daukar karar zaben gwamnatin jihar Kano biyo bayan fitar da hukuncin kotun na rubutu wanda ya saba da na baki da alƙalan suka bayyana a zaman kotun ko bayan hukuncin wanda tun a karamar kotun sauraren kararrakin zabe ta bai wa jam'iyyar APC na tara wasu shari'un biyu kuma da suka kasa a karamar kotu amma suka yi nasara a kotun daukar karar gwamna a jihar Filato da Zamfara sun saka ayar tambaya inda tuni wasu masu fashin baki suka soma zargin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da yunkurin yin karfa-karfa ɗaya daga cikin masu irin wannan zargi shine tsohon sakataren gwamnatin tarayya a lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato Babashir David Lawal wanda ya fito karara ya zargi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da wasu manyan mukarrabansa da yunkurin maida Najeriya a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya
yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin nan ne ba alkali ba ne wanda abin da ake yi a kwace nan a kwace nan a kwace nan duk wannan magana 2027 ne fa duk magana nan APC gaba ɗaya suna so gwamnati in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi APC arewa amma su kwace mulki daga PDP sun ba APC me za su faɗa to kace gaskiya ne ko mun sani su kada yake da wayo ne mutane da sai kare suka ma suka sa gaba ya za su musanta shi
ko baya ga wannan ma Babashir Lawal yayi zargin yadda aka maida yankin arewa saniyar wari a bangaren nadin manyan mukaman gwamnati wanda yake kuma hakan ya haifar da rarrabuwar kai a yankin
yanzu duka abin da ana kira matsayi mai kyau in the sense na Najeriya inda akwai budget babban budget ai su rike kuma haka ba duk inda finance suke daga minister daga central bank daga federal revenue service daga custom inda revenue suke ai su rike sun ba mu da wannan ko minister of state na neman mai na na sun kwari yan mata kankana na yan mata daga arewa sun ba su minister to kaga Allah wani sabu ya bace kai dan adam ka kasa gyara sai ka dogara ga Allah ko wani sayin kuma in ba abun ba ta bace ba kai dan adam ba za ka san ashe kana kuskure ba ko kai kuskure ba yanzu arewa abun ta bace mana gaba daya su wanda suka zuga mu wayan abubuwan su ba su samu abin da suke nema ba yanzu yadda na gani mun koma kaman gidan jiya yanzu Yorubawa suna Yorubancin su yamurai suna yin yamurai cin su mu arewa mu rabu kashi biyu kristana nan musulmai nan can ma muna gani ma sakani kuma Hausawa da Fulani ma an dare ma za ku rabu ko din ma ba wai mu arewa mu zama uku Fulani nan Hausawa nan krista tana sakani mu krista din ma mai sakani mu kabilu sai ga akwai tiriya nan akwai idoma nan akwai kilba nan akwai micika nan a dama mun da muka ake gudun shi kenan in mun zo mun raba kai ta ina zamu yi samu hadin kai da zamu yanka namu mu zo mu raba takalmin mu ai babu yanzu yanzu waya arewa na zai kira meeting yace manya manya arewa ku zo mu yi meeting mu hada kai ai babu ina gani akwai groups da suke fama su hada kai ai amma ka je nan duka su musulmai ne suna kiran kansu nan kuma ka zo duka kristan ne don me magana da zamu yi a wurin ba na arewa bane abinda mun fada ya faru muna gani ba abu mai kyau bane kace ai na fada muku amma mutane suna da taurin kai ba sa gani abin da ke damu su suna gani wutan azuwa suna gudu suna zuwa su shiga wutan ayyukan su ne yanzu wahala za ta same mu yo ba abin da ake mana nan mana karfin arewa babu kuma ai abinda bola ke so ya a cizi abinda yan kudu suke so sun yi nasara ba hadin kai na arewa kuma ko kuma har yanzu ma dai wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne
to sai dai a martanin da ya mayar mai taimakawa shugaban kasa kan lamuran watsa labarai Abdulaziz ya ce tsohon sakataren gwamnatin na bayyana adawa ne kawai domin huce wata manufa da ke ransa
Hausawa suka ce idan mafudin magana wawa ne ai majiyinta ba wawa bane kuma na tabbata ko masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal domin mutum ne wanda kowa duk wanda yake biye da siyasar da ta kai mu ga zaben shekara ta 2023 ya san zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi wato daci ne da ciwo da na bakin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu amma saboda an yi muslim ticket shugaban kasa ya dauki mataimaki wanda ya zo ya kasance musulmi wanda ba dan cewa gunawa wani bane ba amma Babacir ya dauki abun nan ya mai da shi wani fadan addini yayi ta surutai yayi ta fada yayi ta maganganu marasa dadi ba ma ga Bola Tinubu ba har ma ga al'ummar musulmin Najeriya da sauran jama'an Najeriya gabaki daya to duk da waɗannan surutan nashi wanda ya tsammanin cewa za su kai ga bawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu matsala a zabe sai Allah ya nuna musu cewa shine Allah cewa wani dan adam wani mutum wanda yake ganin cewa ya isa bai isa ba idan Allah bai yarda ba Allah ya bawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu nasara to dan haka waɗannan maganganun da yake yi da wanda ya a baya da wanda ma zai a nan gaba ya kamata mu sani cewa haushin wannan abin da ya same shi ne saboda ya zo ya yi dibabu ya nuna kiyayya ya nuna cewa zai iya yin wani abun da Allah bai yi ba kuma Allah ya nuna masa cewa bai isa ba wannan yasa yake cikin bakin ciki yake cikin rudani dan haka ba na jin cewa ko masu sauraro za su dauke shi ko za su dauki kalamansa da wani kima ko mutunci amma idan muka dawo kan maganar da shi yake yi ta cewa wai an shirya wa zabe ko an shirya yin wani abu akan zaben shekara ta 2027 wannan ya kamata mu sani cewa mu a matsayin mu na masu imani mun sani cewa Allah shi yake ba da mulki ba kuma tsumi ba ba dabaran mutum ba domin idan da dabara ko kuma wani abun dan adam ne da irin su Babacin da watakila yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya kan kujerar mulki ba wayansa bane ya bashi wannan mulki na da yake kai kuma na tabbata bai dogara da wayansa a matsayin abin da zai bashi mulki a wani zaben ba idan ya zo sannan na biyu kuma wannan ya kamata mu sani cewa yanzu shugaban kasa da dukkanin makaraban gwamnati abin da yake gabansa shine sauke nauyin da al'ummar Najeriya suka dora musu na inganta rayuwarsu na kawo kasa ci gaba ba wai zancen zaben da ana da shekara uku da rabi nan gaban wani kafin a fara magana sawa ba shine a gaban shugaban kasa ba idan kuma duk wani abu aka sun haka wato zan iya ce maka tsoro ne da fargaba da su a mutane irin su Babacir suke da ita cewa jami'in su na adawa sun gaza jami'in su na adawa suna cikin rudani jami'in su na adawa ba su da karfin da koda an sake buga kugin siyasa za su iya yin wani katabus shi yasa tun yanzu suke waɗannan makalamai amma zancen maganar kotu ai magana ce wadda take an sani a shekara ta 2019 kotu ta kwace zabe gaba daya na jihar Zamfara da jam'iyyar APC tace PDP ce tace wannan bai hana jam'iyyar APC ta yi bai sa jam'iyyar APC ta yi fushi ko ta faɗi munanan kalamai akan kotu ba sannan ko a wannan yanayin ma mun gani a wancan lokacin bayan wannan an zo an yi na jihar Bayelsa wanda kotu ta kwace ta bawa jam'iyyar PDP ba a ce komai ba to amma saboda yanzu su ne ba kotu ba za ta iya tabawa ba saboda an yi hukunci na kotu za su zo suna magana cewa wai wani ne ya sa aka yi ko kuma a ga lance ga magana wannan magana ba haka take ba domin kuwa in suna da wata hujja sai su fito da ita su nuna mutane su ce gashi ga abin da muka gani ko mun ga abin da yake na zahiri amma in ba haka ba wannan magana ce ta banza kuma ba ma ganin cewa ma abu ne da ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma su ma saurara
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
Sama da Allah an gaji dan mutum Sanyin na yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurkawa na ƙara samun rarrabo kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robert Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a a Jami'ar Dillard da ke New Orleans ya ce, ƙuri'un ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurkawa sun fi tausayawa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ana sa ran zai nemi ci gaba da ba da tallafin soji a yayin da Rasha ke ci gaba da mamaya. Shugaban marasarin jayi na majalisar dattawa Chuck Schumer ya shaida wani taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba. Wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taronmu. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada ƙayar baya a Afghanistan da suka kumshi tsaffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji 50 a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin sarika nuke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001. Yayin da ake ƙara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin ƙasar Sin, wani babban kamfani mai ƙididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan ƙasar Sin zuwa ƙasa. Jiya Talata, 'yan sandan ƙaramar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya ƙone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka.
To masu sauraro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin yanzu muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara mana shirin ya kuma ba da umarni Dadi Balawaye da ma injiniyan mu na yanzu. Ni da na shirya na gabatarwa shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mun ku.